This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fa yace tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na daren yau Lahadi, 6 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi. Shirin da kalle ka sako da lungo kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurarin labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Jami'an Filistini sun ce wani farmakin da Isra'ila ta kai wani masallaci a zirin Gaza ya kashe akalla mutane 19. A wani bangaren kuma Isra'ila tana ci gaba da zafafa har-haranta a arewacin Gaza da kudancin Beirut a ranar Lahadi, yayin da take fadada yakinta da kungiyoyi masu kawance da Iran a fadin yankin. Har yanzu Isra'ila tana fafatawa da Hamas da Gaza. Shekara ɗaya bayan harin bazatar da Hamas ta kai Isra'ila, sannan ta fara wani sabon yaki da Hezbollah a Beirut, wacce take ta musayar wuta da Isra'ila tun bayan fara yakin Gaza. Isra'ila ta lakshi takobin kaiwa Iran farmaki bayan da Tehran ta kai mata harin makamai masu linzami masu cin dogon zango a makon da ya gabata. Wani mutum ya mutu bayan da dakarun Rasha suka kai farmaki Ukraine cikin dare da jirage marasa matuka samfurin shahid guda 87 da mabambantan makamai masu linzami, a cewar jami'ai a ranar Lahadi. An kashe wani mutum mai shekaru 49 a yankin Kharkiv bayan da wani jirgi mara matuki ya afka motarsa, a cewar gwamnan yankin Ole Sani Habov. An lalata wani bututun iska, sannan an banka wuta a wani ɗakin ajiya a birnin Odessa, kamar yadda jami'an Ukraine suka ruwaito. Jaridar Wall Street ta bada rahoton cewa masu kutse 'yan China sun yi wa kamfanonin wayar salula a Amurka kutse, sannan sun saci bayanai daga na'urorin gwamnatin tarayya inda ake adana bayanan wayar mutane da kotu ta bada izinin a tatsa. Kamfanin Verizon, AT&T da Lumen suna daga cikin kamfanonin sadarwar da aka kutsa na'urorinsu, wanda aka gano kwanan nan, kamar yadda jaridar ta ruwaito, tare da bayyana sunayen wasu da suke da masaniya a game da lamarin. Ya iya yiwuwa masu kutsen sun kwashe tsawon watanni suna tatsar bayanai daga na'urar da kamfanonin suke aikewa kotun bayanan da ta ba su izinin na mu'amalar ta waya da na tsawon watanni. Sannan jaridar ta kara da cewa masu kutsen sun kuma samu damar samun wasu bayanai akan bayanan da mutanen suke aikawa ta intanet. Ma'aikatar harkokin wajen China ta maida martani a ranar Lahadi, inda ta ce ba ta da wata masaniya a kamar yadda aka yi bayani a cikin rahoton. Sannan kuma ta ce kagaggen labari Amurka ta kirkiro don ta shafa wa China kashin kaza, a daidai lokacin da batun tsaro a kafafen yanar gizo ya zama kalubale ga kasashe a faɗin duniya. Babu abin da wannan mummunan matakin zai haifar ga yunkurin da al'ummar duniya take yi don magance wannan kalubalen, don ganin sun samu haɗin kai magance wannan kalubale ta hanyar tattaunawa da haɗaka, ba abin da ma'aikatar ta faɗa kenan cikin wata sanarwa. Cibiyar ƙasa da ke sa ido akan al'amuran guguwar iska ta gargaɗi mutane a faɗin jihar Florida, tana mai cewa har yanzu Milton, wacce take matakin guguwa na farko a yankin Mexico, tana da yin ƙarfi, kana ana kyautata zaton cewa ƙarfinta zai kai matakin guguwar hurricane, yayin da kike kadawa zuwa yankin gabas a faɗin yankin Gulf. Masu hasashen yanayi sun faɗa da safiyar Lahadi cewa Milton za ta iya cimma ƙarfin hurricane kafin ta kada yankin gabar tekun Florida, wacce guguwa ta daidaita a tsakiyar mako. Gwamnan Florida Ron DeSantis ya ayyana matakin kota kwana a gundumomi 35, wanda galibi daga cikinsu suke kokarin farfadowa daga barnar da guguwar Hurricane Helene ta haifar. Masu hasashe sun ce Ron DeSantis ya ce ruwa mai yawan centimeter 30 da aka yi a ranar Laraba yana iya haifar da ambaliyar ruwa a wurare a fadin Florida. Ana kyautata zaton cewa za ta dada yin karfi a hankali yayin da take kadawa zuwa yankin gabas a fadin yankin Gulf.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla masu sauraron mu yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi.
Mutane na dogo da gidan ba su mun vote ba amma tunda na zama fourth ragawa ce a Abiola barka amma ni ce zan zama vice president naka sai in go negotiate am na no problem.
Kallabe shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Alƙaluma na nuni da cewa sama da ƙananan yara mata miliyan 65 ne a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta yayin da da dama daga cikin waɗanda ke zuwa makarantar kuma ba sa yin nisa a karatu bisa dalilai daban-daban. Yau za mu haska fitila kan hatsarin tura ƙananan yara mata talla da ake yi a ƙasashe da dama. Yau kuma muke sallama da Mama Sarah Jibril macen farko a arewacin Najeriya da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa. A yau ta bayyana abin da ya biyo bayan zaben fitta gwani da aka tsayar da marigayi Abiola dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar SDP. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Ana nuni da cewa kimanin ƙananan yara mata miliyan 65 ne a faɗin duniya ba sa zuwa makaranta. A maimakon haka iyayensu ko kuma waɗanda aka ba amanar kula da su da galibi mata ne suna sa su ayyukan neman kuɗi da suka hada da talla. Lamarin da ke sa rayuwarsu cikin hatsari da waɗansu lokuta yakan zama sanadiyar ɓacewa ko ma rasa rayukan yaran. Shirin kallabi ya yi bibiya kan wannan batu ga kuma abin da waɗansu mata a Najeriya ke cewa a kan wannan lamari.
A cikin zauren namu na yau baƙin namu sun haɗa ne da Hajiya Hadiza Gomina, Hajiya Kulu Salihu Malambuwa, sai kuma Hajiya Kaka Suleiman.
To Hajiya Hadiza Gomina, idan na fara da ke, muna cikin wani zamani da yawancin iyaye mata sukan sawa yara talla, wanda kuma tallan nan kowa ya san cewa yakan haifar da wasu kalubale da dama, kama ta rashin tarbiyya ne fyaɗe da ake yi ma ƴaƴa mata sakamakon wannan tallan. Kiga yaro ko yarinya ta tashi ba ta da tarbiyya, to shin menene babban dalilin da yasa su mata suke dora ma ƴaƴansu talla?
Mata na ɗorawa ‘ya’yansu talla saboda neman ma yaran matan abin aiki, saboda ta tashi yin aure ba za tura ta haka kawai ba. To maza maimako su ma su zauna su yi responsibility ɗinsu duk sun bar ma mata, wai mace na cikin gida ba za ki fita ba, ba za ki kaza ba, dan dole su nemi abin da za su yi su samu ɗan kobo. In yarinyar nan ta tashi gobe za ta yi aure, za tura ta salala hakan nan na gidan miji? Ai dole a ɗan bata wani abu, a samu mata ɗan kayan ɗaki, ɗan kayan kitchen. To miji in uba bai kawo ba ina uwa za ta samu da take cikin gida shi yasa suka gwamace yaran nan su je su yi talle ko kuma su aikin su house girl hakan nan su samu kudi to cikin yin wannan abun abubuwa iri-iri na iya shiga to duk wannan abun kuma in yazo wa zai koya musu shi yasa yaran ba su da tarbiyya saboda ba su zauna da iyayensu ba an je talla an dawo kin gama saidawa in baki gama ba me ya faru tana iya zuwa wani saurayi ya karbi duka ya bata kudin ta dawo uwan tana gida bata sani ba yarinyan ta kawo to shine mafi muhimmancin abun cikin wannan talla din nan
to ba kya ganin sa ƴaƴa mata musamman kananan yara suna talla din nan zai iya haifar da wani matsala ga rayuwarsu kama kaman ta gefen tarbiyya
wurin tarbiya gaskiya yaran nan ba su da tarbiya saboda me lokacin da ya kamata su zauna wurin iyayensu su dinga koya musu abubuwan da ya kamata na rayuwa ba za su samu lokaci su koya musu ba gari na wayewa sun tafi talla tallan nan ko sun gama ba su dawo gida ba za su zauna suna wasa nan ne ma wurin shaye-shaye za a dinga koya musu duk wayannan abubuwa duk zinace-zinacen da yake faruwa nan wurin yaran ke koyawa in sun zo cikin gida wurin tsoro iyayen ba su san me yake faruwa ba za mana iya bin su gida ba wanda ya sani
to Hajiya Kulu in muka dawo kanki wasu na zargin cewa dorawa ƴaƴa mata talla yana daga cikin abin da yake jawo tabarbarewar tarbiyyar su ya kike ganin wannan al'amari shin haka ne a ta bangaren ki
eh haka ne kuma ba haka bane abin da yasa nace haka ne waɗansu yaran daga tallani ake samun lalacewar tarbiyyar su kuma daga matsin iyaye in ta fita abu bai sai ba wara ta hura mata wuta ta ce dinda za ta shiga ta kawo mata kuɗi to daga nan yarinya shikenan wanda ya kira ta zai mata juye za ta iya bin shi don me don ta kawo ta rabu da uwar lafiya ba tare da an mata wani hukunci ba na biyu wani kuma ba talla bane yake kawo tabarewar tarbiyyar yara musamman a yanzu iyaye suna ba da gudunmawa 100% a lalacewar ƴaƴansu da makoci zai ma dan makoci hukunci a zauna lafiya idan uba ya dawo sai uwa ta ce ai wane ne kaza malam wane ya zo ai fada sai je mai salama gida mai godiya amma ban da yanzu idan uban daya miki salaman kin sanar a ba tsakani wani magana to in baki dan doki sa wando saboda ta dauro za a zo a dan bane ina mara madansa baya kiri-kiri yaro zai abun kai tsawa iyaye su ce an tsana dan su to daga nan ana har su ma zuwa karfin su to shikenan su ba su tsawatar mishi ba tunda tun farko ba su bashi wannan tsawar ba to kin ji abubuwan da suke ka tabarbarewar yara a wannan zamanin da muke ciki yanzu
to ke nake ganin kina ganin cewa a tallaba ya daga cikin abin da yake kawo tabarbarewar
tarbiyya
yana ciki amma ba shi kadai ba haka ne to wasu iyaye na cewa talauci ne ke saka su su dora wa ƴaƴa talla ke
menene haka ne
to amma ba kya ganin su iyaye akwai hanyar da ya kamata a ce su bi domin samun abin da za su ci musamman shi uba da ya kamata a ce ya fita ya nema amma kuma sai kaga ya zauna a gida kuma a ce ƴaƴa ake dora wa talla su da ya kamata a tura su makaranta su je su samu ilimi
haka ne talauci yana kawowa kuma da gudunmawar uba uba ne ya kamata ya dauki nauyin gidan shi da iyalinsa to wani uban baya babu dole ne uwa za ta yi wannan ta dora ma ƴaƴan talla domin su zo su ci abin da za su ci na maganar rayuwa amma waɗansu iyaye matan su kuma kwaɗayin abin duniya ne ko da uban ya kawo wadata ya ba su abinci to kwaɗayin su tara kuɗi su yi kuɗi to sai sun sa ma ƴaƴansu talla wani ma uban bai so a ɓoye za a fita a je talla to daga nan abu ya lalace kuma kafin ya sani abu ya ji labari to kin ji dalilin da ya sa waɗansu yaran suke yin talla dole ce take sa suke yin talla ko ba inda za su yi
to Hajiya kaka idan muka dawo kanki me zaki ce game da tallace-tallacen da ake dora wa ƴaƴa mata a wannan lokaci da muke ciki
to gaskiya ina ga wannan matsala ne mai zurfi wanda in za a dube shi dole a dube shi ta fannoni da yawa na farko dai ba za a dauke issue na economic problems ba na rashi da talauci da ya addabi al'umma yadda zaki ga iyaye mata in suka rasa da za su yi musamman ma in suna da marayu a gaban su to wasu kuma kin ga bugu da ƙari babu ilimi na boko ko na addini da zai wayar musu da kai su san illolin waɗannan abubuwa to sai ki ga sai suna ɗaura yaran su talla yaran nan kuma galibi ƙanana ne a teens ɗin su suke 13-14 da ƙarki sama wanda ta ɗara 18 balle a ce ta kai shekaru da za tana da wayewa da za ta iya kare kanta da mutuncinta to shi yasa ake samun waɗannan matsalolin gaskiya so in kika duba akwai bangarori da yawa gaskiya akwai economic din sai kuma akwai rashin ilimi akwai rashin fahimtar addini to ina ga duk wayannan su ne suka taru yawa suke causing wannan problem
to a matsayin ki na uwa wace irin shawara zaki bayar domin iyayen da suke durawa ƴaƴan su talla su wato lura kuma su kiyaye su ga cewa akwai hanya da ya kamata su nemi kuɗi ba tare da sun dura ma ƴaƴan su talla a gida ba
yawa bar ma maganan in faɗi wani ba matsaya ta uwa wanda nake wa yara tarbiyya farko mu duba mu musulmi ne yawa to kuma addinin mu ya ba mu haifu wannan yara amana ne kuma an muka ce ba ma ta farin fannin musulunci zamu duba ba zamu duba ta ƙasa ce gaba ɗaya ma yara ko ina ka samu da underage amana ne kuma kare haƙƙin su da mutuncin su a taimaka musu su girma su zama masu contributing to society da al'ummar su wannan haƙƙi ne ga dukka mahaifi shi yasa ma aka ce idan ka san ba za ka iya rike gidanka ba ka kai auren saboda aure comes with responsibility ke ma uwa in kika haifu it comes with responsibility now we understand akwai economic issues amma sai a nemi wani hanya daban na maganta wannan yawa na tattalin arziki to sai a nemi wata hanya daban na maganta wannan ita gwamnati tana da nata role to play amma ni ba na san kullun a ce gwamnati kawai ana kuka gwamnati ya kamata ta yi nata ta taka yawa ita na da rawar da ya kamata ta taka to amma mu ma din iyaye da kuma community kowa yana da nasa role da zai taka so ina ga gaskiya ba abu ne da ya tace ya dace a ga yaran musulmi haka suna kan titi babu kula an daura musu talla duka talla in kika duba train nawa ne akai to amma suna fita kuma kin san inda yaro ka tura shi fita je kasuwa ko tasha ko wani waje to keke ma kin san sai abin da ya faru
sosai
to kuma muna samun gaskiya labarai kala-kala na irin halin da yaran mu ke shiga ciki wanda lalle ina ga ya kamata a wayar da kan mutane ita ma gwamnati ta yi ta wajen wayar da kan mutane to amma kuma communities da malaman mu da traditional institutions mu du ya kamata a shiga ciki dumu a tsayi stopping wannan conflict
Mama Sarah Jibril ta yi tarihi a matsayin macen da ta fi jajircewa a Najeriya a yunkurin ganin an ba mata damar jan ragaman mulkin kasar duk da rashin goyon bayan da ta fuskanta daga matan kansu a yau ta bayyana abin da ya biyo bayan babban taron jam'iyyar SDP inda aka tsaye da marigayi Mashud Abiola a matsayin shugaban kasa waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
mutane na dogo da gidan ba su mun vote ba amma tunda na zama fourth ragawa chief Abiola barka well done amma ni ce zan zama vice president naka sai mu negotiate amna no problem amma wanda suka karbi kudi daga wajen masu takara da kullun show up na je na same shi wajen da shi ya zauna ni ma na zauna akan chair sofa din ako so da muka gama ana ta rigima cewa wa zai zama vice president nashi ke namiji ni mace kai baba ni mama kai Yoruba ni daga Kwara ni Benufia kai Muslim ni Krista abun yayi balancing ba wani dogo magana ya to ga sai ana ta yi in baka ba ni vice president ba za ku samu wahala yanda ya kai
a wace jam'iyya kenan
SDP da NRC so basu bai ji ne ba
amma NRC din ko kai
na SDP da NRC yo su suna yin nasu mu ma muna yin namu SDP. So daga ba dauke ni vice president ba. Yanzu kuna Allah baya so
zalunci.
Kai namiji mace baba mama kudu Muslim Christian kudu arewa to me zai hana game da ni vice president sai suka yi ya kai ma waye zama ba shi vice president ma shi ya dauki
kingibe
that's right daga northeast okay Allah baya son zalunci mu yi ta zuwa ba zai yi ba ban yarda ba don na ga musu yi muna magana sai kun cite dina mu mata zuma suka muku vote akamata mu waje mu samu yes duk the Christian the Muslim suka muku vote na ina representing dukansu ni kai baba ni mama
to yanzu ya kika ga Najeriya to yadda take tafiya a yanzu
rashin gaskiya din da adalci da bin dokokin na dokar Najeriya constitution namu kuma da bi rantsuwan office oath of office ko wai zai dauki daga ward state region the legislature the president za dauki alquranu the bible so ya kamata a samu wanda zai ce ku bi alkawarin ku a rantsuwan naku ji yayi magana na alquranu as a muslim ni kuma zai kamana as a christian and is baba ni mama ce so abun ya zama balance da kuka ce ba za ku mayar da ni vice president ba za ku samu matsala
su kin dade kina wannan gogar mayar kenan
yes rene kasa jama'a yara da masu mulki mulki madagar gida mulki ga wajen makaranta mulki wajen aiki kowanne da rantsuwan nashi in zai aure ba ba a kira malami da ku faso su an tambaye su zaka bi dokokin alquranu zaka bi zaki bi dokokin na bible za ku ce ku yi rantsuwa saboda za ku abin da ya kamata ayi amma mun gane cewa babu koyi in aka kai maganan gidajen siyasa an manta da alkawali da aka yi a gaban jama'a da ubangiji wanda ya halishe su ba abin dokoki kuma wanda ya
kike ganin muka tsinci kanmu a wannan yanayi
yes mu ne ya zaka saka rana usually za a yi rantsuwa kamar wajen 10 o'clock 11 ba an rana ya riga ya fita jama'a sun zo su ne shaida kai wannan rantsuwa masu dokoki judges suna tsaye the pastor suna tsaye malamai suna tsaye yara da youth da everybody suna tsaye a yi rantsuwa a gaban ubangiji kuma a kiyi Allah kuma ya yi shi an kuma bai kashe mu ba yana ba mu lokaci mu tuba amma tun da mu tuba so ba siyasa ne zai kashe mu ba amma ranar za gama duniya naka zaka sami lahira amma mutanen na gani sun fi so su yi duniya nasu da kuɗi da ba su kalli me yake bayan kabari wani kibla zamu ba yara da matasa wanda suna zuwa bayan mu ba na zuci kishin zuci masu siyasa na mu kasan sun bari
to me ya shawaran ki a gare su yanzu
in akwai tsoro Allah either it is dokoki na Allah a cikin the bible da Quran da suka rantsuwa sun san cewa za a sa dole su bi kuma constitution na kasa akwai abin da ake kira oath of allegiance alkawarin cewa zan bi doka a gaban kowa ba mu da tsoro Allah ne ba mu da kunya ne da iyaye da mutane da limam da pastor da bishop duka suna tsaye ana rantsuwa a gaba ubangiji a cikin rana sai suki in ba wai Allah shi Allah ba ya share duniya tuntune amma tun da shi Allah lokaci na shari'a shi bai iso ba ina ba kowa yayi kokari ya gyara halin shi in ranar shi ya cika shiga lahirin shi ya ji da halin shi a can amma mutane ya kamata su tuna in Allah yana nuna mana akwai hanyoyi hanyar wuta hanyar aljanna ana koya mana amma son kuɗi da mulki da girma da dukiya da zaman rashin tsarki daga zuciya har da harka mai makwato su gyara gobe da zuciyar yara masu girma sama sun ne an riga an nuna musu cewa sata da mugunta da shata su a yi mulki yanzu to yaya kasan zai yi gaba wanda suka yi rantsuwa kuma in ran juma'a yayi za a je masallaci ko ran sunday lahadi za su je church ina tambaya me ne su malamai da sheikhs da pastors da bishops suke yi a kasan nan na tambaya wannan tambaya don sunana saira saratu sunan miji na ijibril ba malaika jibi yake bi ba eh suna shi kenan ni uwar duniya kowa da kowa mana na suna Salatu kenan suna dauki iko daga sunan da ubangiji ya ba baba na ya bani kuma na zama confident interview ma da nan ina miki Allah na yana ji na ban zan yi miki kariya ko mugun magana ba ya kamata kowane iyaye yana da godiya da kishin zuci wa girman yaran nan abinda za su zama a duniya nasaran su amma ya za koya musu tsoro Allah na bin dokokin na Allah a cikin Quran a cikin Bible ana koya musu a school yanzu wani ana so a ci zabe akwai wani daban iyaye za su wa yara jarabawa na waye wana da special school ana magana akwai university akwai ana irin wannan su sai ne suke yi a karbi kudi wajen yara ana koya musu sata ne makarantar za su koya musu sata da cheating me cheating da cuta ne to in muka koya yara cuta do wani ya zama 90% ya menene do the system rayuwar namu ya zama rashin gaskiya kadiya rashin tsoro Allah Roshin tsoro Allah. To yaya ba za samu yaya ba za su tashi cewa a abinda suka sani in ba su rigima ba ba za a ji su ba. Shi yasa yara suka taso za su yi match. Yanzu kuma a tashi cewa ana wasu dokoki kada a rushe bakin jama'a bayan an karbi votes kuma an rantsuwa cewa abinda muka so za mu yi mu kuma mu rantsuwa da sunan Ubangiji da Alkur'an da Bible ba yi ba ana sa cigaba da sata da rashin bin dokoki. Ya ba za samu tafiyan baya ba.
To me yin shawarar ki yanzu me kike ganin gwamnati za ta iya yi ta gyara abin?
Allah ya ba su dama su zama manyan a kasar nan. Su koma in mutum yana da niyya ya canza halinsa. Su za su tuba wa Ubangiji. Ya Allah na tuba ba san wannan kuma ba. Kuma ya nuna cewa ba zai ci gaba da cuta da sata da abubuwa da yake yi ba. Yara suna gudu suna zuwa kasan waje.
Ana koro su.
Suna neman rayuwarsu tunda an hana su sun yi vote an hana su samu amfanin kasa
wannan gudu zuwa kasar waje din ai bai da kyau ko kin ga yana da kyau ne
bai da kyau rene banza ne bai da kyau kuma wasu sun koyi halin sata kuma halin cuta kuma a wajen
karunki nawa yanzu
na 79 in Allah ya kai mu zan yi birthday na ma ko 80 in Allah ya bar mu moyi 90 moyi 100 eh akwai wasu suna 120 suna plus kusa ma har da 150 ko alaza ba mu da rai ai da ke da yawan rai
nagode ma
to akwai aiki
a gaban mu
yes mata ku tashi tsaye fa ana banza da aiki ma duniya to yaya kasar zai samu albarka Allah kunya muke kawowa suna Ubangiji kunya muka kawowa rantsuwa mu da Alquran da Bible so su pastors da bishops su tashi tsaye da aikin su malamai da sheikhs su tashi tsaye
kuma kada jinjinawa kallabin mu ta mako Mama Sera Jigo a fafatukar siyasar mata a Najeriya da kuma fatar mata da ke da sha'awar tsayawa takara za su koyi daga jajircewar ki uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako uwar gida Saira Jibril, macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a Najeriya, da bakinmu na yau Kulu Salisu Malambuwa da kaka Suleiman da kuma Hajiya Hadiza. Sai wakilanmu Madina Dauda da Ruqayya Bashir a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. A madadin su duka ni Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni Fiona wa Mike Nandudu da injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safon ku.